Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Alpha Radio Kumasi, sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Talata 6 ga watan Fabrairu na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Jarmai da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanan labarai.
To Maryam, lauyoyin shugaba Donald Trump sun bashi shawara kada ya daya zauna yayin wata takira da mai bincike na musamman Robert Mueller. A halin yanzu kuma gwamnatin shugaba Trump din na Amurka ta ce za ta bar kofa bude don yiwuwar ko za a gana tsakanin mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da jami'an gwamnatin kasar Koriya ta Arewa. Sai kuma Afirka ta Kudu, inda za a dage shirin da aka yi na gabatar da jawabin shekara-shekara na halin da kasa ke ciki.
To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa an gudanar da taron kungiyar kasashen G7 Sahel a yau Talata a birnin Yamai akan yanayin tsaron kasashen. Bayan haka za ku ji rahoto akan yanayin da wasu makiyaya ke ciki a wasu sassan Najeriya. Muna kuma dauke da hirar da sashen Hausa ya yi da tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalamiu game da demokradiyyar Najeriya, biyo bayan bayyanar kalaman tsofaffin shugabannin Najeriya su biyu. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin noma wanda Sarfila Hashim Gumel ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Lauyoyin shugaba Donald Trump sun ba shi shawara kada ya daya zauna yayin wata hira da mai bincike na musamman Robert Mueller, kamar yadda jaridar New York Times ta rawaito. Yan kwamitin bincike na Mueller sun riga sun tattauna da jami'ai da dama a fadar shugaban kasa ta White House da kuma wasu da ke da hannu a yakin neman zaben shugaba Trump a wani bangare na binciken da ake akan zargin katsalanda da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar 2016 da kuma duba ko watakila shugaba Trump ya karya doka wajen korar tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey daga aiki. Rahoton ya kara da cewa lauyoyin sun bayyana cewa bai kamata mai bincike Mueller ya yi wa shugaban tambayoyi akan wasu sassan binciken ba. A can baya dai shugaba Trump ya nuna cewa a shirye yake ya gana da mai binciken na musamman, kodayake kuma ya ce shi bai ga dalilin da yasa za a dauki wani mataki ba, tunda shi bai yarda akwai haɗin kai tsakanin kwamitin yakin neman zaben kasar Rasha da nashi ba.
A halin yanzu kuma gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka ta ce za ta bar kofa bude don yiwuwar ko za a gana a tsakanin mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da jami'an gwamnatin Koriya ta Arewa idan sun hada a wajen wasannin motsa jiki na Olympics da za a fara a wannan makon a Koriya ta Kudu. Koda yake Pence ya ce bai nemi zama da jami'an na Koriya ta Arewa ba, amma zai je da shirinsa ko da zaman ya kama zai yi shi. Shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, irin kalaman da ya faɗa kenan a lokacin da aka yi mashi tambaya game da ko za a yi irin wannan ganawar tsakanin jami'an kasashen biyu. Shugaban jekanayika na Koriya ta Arewa Kim Jong-nam shine zai jagoranci wannan tawagar 'yan wasannin ta Koriya ta Arewa da za su halarci waɗannan wasannin na Olympics a Koriya ta Kudu.
Sai kuma Afirka ta Kudu, inda za a dage shirin da aka yi na gabatar da babban jawabin shekara-shekara na halin da kasa ke ciki da ya kamata shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya gabatar jibi Alhamis, abinda ke ƙara tsananta matsin lambar da ake wa shugaban ya soka daga karagar mulki. Shugabar Majalisar Dokoki Baleka Mbeta ce ta bada sanarwar jingine gabatar da jawabin yayin da take hirar da manema labarai yau a birnin Cape Town, inda ta bada hujjar cewa ana neman samar da yanayin maslaha na siyasa a cikin majalisar kafin a yi jawabin. An dai juma ana matsawa shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma lambar ya yi murabus tun bayan da aka sauke shi daga kujerar shugabancin jam'iyya mai mulki ta ANC a watan Disamban da ya gabata a sanadin zarginsa da cin hanci da rashawa. An kuma zaɓi tsohon mataimakin Cyril Ramaphosa don ya maye gurbinsa a shugabancin na ƙungiyar ANC.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Barkewar wani rikicin kabilanci a arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo yayi sanadiyar halaka mutane sama da 24 da kuma kona daruruwan gidaje kurmus. Jami'an kasar Kongo sun bayyana cewa rikicin ya barke ne a satin da ya gabata a lardin Ituri tsakanin yan kabilar Hema da yan kabilar Landu. Babu tabbacin abin da ya haifar da rikicin, amma an san cewa kungiyoyin biyu sun dade suna gaba mai tsanani da junansu. Rundunar samar da zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya a Kongo ta ce za ta yi bincike akan wannan lamarin.
Gwamnatin Sudan ta Kudu ta janye jakadanta na Amurka bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya saka wani takunkumin hana sayar da makamai akan gwamnatin kasar a sakamakon makon da ya gabata. Mataimakin shugaban Sudan ta Kudu na farko Taban Dengai ya ce mataimakin Amurka ya ce mataimakin da Amurka ta dauka matakin da Amurka ta dauka zai kawo cikas wajen yunkurin da ake yi na samar da zaman lafiya a kasar. Gai ya kara da cewa takunkumin ya zo musu da mamaki ganin cewa yana zuwa ne a daidai lokacin da wata tawaggar gwamnatin ke shirin barin birnin Addis Ababa domin halartar wani babban taro a karo na biyu wanda zai dubi yadda za a farfado da yarjejeniyar sulhu akan shimma shekarar 2015. Bangarorin da ke fada da kasar ta Sudan ta Kudu sun rataba hannu akan yarjejeniyar dakatar da fadan a ƙarshen taron da suka gudanar a karan farko a watan Disamba. Sai dai wannan yarjejeniyar ta samu cikas cikin yan kwanakin da suka biyo baya, inda dukkan bangarorin biyu suka saba yarjejeniyar.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da Jamhuriyar Niger. Shugabannin kasashe mambobin kungiyar G5 Sahel sun gudanar da taro a yau Talata a birnin Yamai domin tattaunawa akan yanayin tsaro a kasashen da ke fama da kungiyoyin 'yan ta'adda. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yanzu kenan a Palais de Congrès lokacin da shugabannin ƙasashen Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania da Niger ke shigowa zauren da ke karɓar bikin soma taron ƙungiyar G5 Sahel karo na hudu, tun bayan da ƙasashen biyar suka kafa rundunar haɗin gwiwa da zummar yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin da suka mamaye arewacin Mali kuma suke kai hare-hare lokaci zuwa lokaci a ƙasashe makwabta irin su Niger da Burkina Faso. Taron wanda ke gudana a wani lokacin da shugaba Ibrahim Boubacar Keita ke kammala wa'adin shugabancin kungiyar G5 Sahel ya karkata ne ga batun ƙara haɗa gwiwa don samar da zaman lafiya da ci gaban ƙasashen yankin Sahel. Saboda haka shugaban na ƙasar Mali ya ce za su ci gaba da ƙarfafa ayyukan ci gaban karkara, samar da aikin yi ga matasa da batun bunƙasa hanyoyin samar da makamashi, baya ga wasu muhimman ayyukan da suka shafi fannoni da dama waɗanda G5 Sahel ke fatan tabbatar da su a daukacin ƙasashen wannan yanki.
Comment ne pas se féliciter de l'initiative Alliance Sahel qui entend assurer une meilleure coordination de l'aide pour développer les zones rurales, créer de l'emploi pour la jeunesse, améliorer les infrastructures énergétiques et renforcer la gouvernance.
Domin samar da tsaro, ƙasashen na G5 Sahel sun haɗa gwiwa a rundunar G5 Sahel wacce ke buƙatar miliyan 450 na euro. To amma bayanai na nuna miliyan 294 na euro ne suka shigo hannu a halin yanzu, yayin da tuni da karin rundunar suka kaddamar da farmaki a arewacin Mali da wani bangare na ƙasar Burkina Faso, inda rahotanni ke cewa ana samun nasarori. Sabili kenan da shugabannin na G5 Sahel ke shirin gudanar da wani taro a ranar 23 ga watan Fabrairu a birnin Brussels don ƙara jan hankulan masu hannu da shuni akan buƙatar bayar da gudunmuwa. Shugaban ƙasar Niger Muhammadu Isuhu da ke karɓar shugabancin ƙungiyar G5 Sahel a yau ya yaba wa ƙasashe irin su Faransa, Amurka, Saudiya da daular Larabawa saboda gudunmuwar kuɗaɗe da ta kayan aikin da suka bayar domin tunkarar ƙungiyoyin ta'addanci. Ya ci gaba da cewa,
"Nous aurions voulu également que les relations entre la MINUSMA et la force conjointe soient plus organiques, car le maintien de la paix dans une zone en guerre comme c'est le cas du Nord Mali, dépend, si j'ose dire, du sort des armes.
Mun so kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya ba rundunar Jason Sahel cikakken ikon gudanar da aiki a ƙarƙashin kuduri na 7. Haka mun so a samu cikakkiyar hulɗar aiki tsakanin rundunar Jason da ta MINUSMA domin yaƙi matsananci irin wanda ake kafsawa a arewacin Mali abu ne da ke buƙatar makamai na haƙiƙa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sulaiman Mummuni Barma. Yanzu kuma bari mu koma Najeriya. Yanzu haka dokar hana kiwo da wasu jihohi a kasar suka soma aiwatarwa ta fara jefa makiyaya da dabbobinsu cikin wani hali. Masu fashin baki kuma na ci gaba da bada shawarwari akan hanyar warware wannan rikicin. Ibrahim Abdulaziz, wakilin sashen Hausa, ya aika mana da wannan rahoton.
Kama daga jihar Benue, Nasarawa zuwa Taraba da Adamawa, kawo yanzu akwai daruruwan Fulani makiyaya da ke cikin mawuyacin hali sakamakon tashi-tashin hankulan da ke faruwa. Wasu makiyayan cewa suke dabbobinsu na mamutuwa sabili da kona wuraren kiwon da aka yi, musamman a jihar Benue da Taraba, inda aka so ma aiwatar da dokar hana kiwo, kamar yadda waɗannan makiyaya ma ke faɗa cikin harshen Fulani.
Yau dai ga farko in godon hauti kawai iya wata itan wala kungunya mata.
Yanzu muna cikin tagayyara, an hana kiwo, an kona busashe a Benue. Ga tsangoma da cin zarafi ta ko'ina kai abin ba a cewa komai dankar gwamnati bata ma san da halin da muke ciki ba a yanzu a cewar waɗannan makiyaya da ke gudun hijira da yake tsokaci dangane da wannan batu. Dr. Ali Tilde na kungiyar Football Global, wanda da shine ma aka zagaya wuraren da lamarin ya shafa, ya ko bayyana abin da suka gani da kuma irin halin da ake ciki a yanzu.
Alhaƙiƙa halin da Fulani makiyaya ke ciki a musamman jihar Benue abu ne wanda bayi da dadi. Na je na gansu, na ga yanda aka koro su daga jihar Benue.
Cikin kwanakin nan dai akan samu tashi-tashin hankula da ke da nasaba da rikicin makiyaya da kuma noma, wanda kuma sau tare ke da alaka da batun dokar hana kiwo da wasu jihohi suka kafa da kuma batun burtali da ma makiyaya. Honorable Ibrahim Bafa Waziri, tsohon dan majalisar dokoki kuma tsohon jami'in tsaro ne, na ma ganin fa akwai abin dubawa a yanzu.
Amma yanzu ban yi tsammani a nan kusa da nan kusa inda muke akwai asibiti guda ɗaya wanda aka ajiye don dabban ka bai da lafiya ka je ma ko karen ka ne bai da lafiya ka je maka allura. Da ko kare ka je har a masa rijista ba shi dan ma masa ina komai. Gwamnati tana da tsari lokacin, to yanzu babu tsari ka ga matsar da wannan. Wannan mutane suna nema wa kansu abin da su labin shanu. Da in ka tashi daga Sudan sai ka dangana da Kalaba, ba gidan kowa, ba gonan kowa, hanya ne. Sannan akwai inda suke yada zango wanda yake kaman abin da matattara reserve da aka ajiye akwai shi ko ta ina. To me yazo ya faru? Allah da ikon samani na fi dora ma shugabanninmu na gargajiya laifina.
Sai doka ba su da wani
cewa ba su da karfi, amma su suka yanka filayen gaba dai suka saida. Su suka yanka su ce gashi na baka, gashi kai gona, gashi kai gina har gidan mai an dauka an gina akan labin shanu. An dauka an gina cikin reserve na inda shanu suke.
To sai dai ku ga masana irin su Dr. Agosa Bamayi, na ma ku ganin fa akwai buƙatar duba tsafin dokoki na burtali, kasancewa yanzu akwai sauyin zamani. Kana ma ku yi shawarci hukumomi da su fito da tsarin tallafa makiyaya kamar yadda ake tallafa manoma.
Ya kamata a sake ziyarci wannan bidin a duba a ga yadda za a yi ranches a ƙasar Najeriya gaba daya tsakanin ita gwamnatin tarayya da gwamnatocin jiha. Na biyu, idan aka zo yin ranches din nan don sadansa, su yawancin masu kiwo ba za su iya yi ba. A nemi hanyoyi yadda za ta mike su. Daya, za su iya haɗa kai su yi forming cooperative, sai su yi forming ranch nasu kamar yadda manoma ke yi. Sannan hali da wannan kuma gwamnati dole ne ta tanada musu, kamar yadda gwamnati ke tanada ma manoma wanda suke noman abincin da muke ci. Akwai su Anko Borowa, akwai Agricultural Bank. To dole ne a sami facilities, financial facilities a tanar.
Dr. Agosa Bamayi kenan, wani mai shiri da fashin baki a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Silala Nidu ya ce sabanin yadda tsohon shugaban Najeriya Chief Olusegun Obasanjo ke tunani, batun kafa sabuwar rundunar siyasa ba ita bace mafita ga matsalolin da shugabancin kasar ke fuskanta. Haka kuma ya ce zancen ba wasu rukunin jama'a dama su shiga tsarin shugabanci ya ci karo da tsarin demokradiyya. Daga Kano, ga rahoton wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari.
Alhaji Sule Lamido wanda ke neman jam'iyyar PDP ta bashi tikitin takarar shugabancin Najeriya a zaben shekara ta 2019 da ke tafe. Na ansa tambayoyi ne dangane da kalaman tsafin shugabannin Najeriya guda biyu, wato Olusegun Obasanjo da kuma Janar Ibrahim Badamasi Babagida, game da halin da kasa ke ciki. A ƙarshen mako ne dai kafofin labaru suka ambato Janar Babangida na bada shawara ga shugaba Buhari idan ya takara a zaben baki. Domin baiwa matasa masu jini a jika dama su gwada basirar su wajen fitar da Najeriya daga matsalolin da ta tsinci kanta akai. To amma Alhaji Sule Lamido na cewa
abu ne mai sauki. Tsarin mulkin Najeriya ya ice a jiya Najeriya. So daga wani shugabanci mutane za ta yanci su zaben su. A kuje bejin guda 30 sai ko wani musu ma. Maso sai yaran da sa su sai ga mutasa. Babu laifi. Sau daga a zo wajen ai campaign wajen zaɓe wannan kuma hukunci a gun'yan Najeriya, amma ka zafi shi kenan hukunci ne dole a kula ba wani ba a kai domin ya saba demokradiyya. Yancin zaɓe shi ne demokradiyya, ina da yanci in zaɓi wanda ke so. Kamar yadda a baya aka zagi PDP aka ce ana son Buhari aka zaɓe shi akan yanci, wannan yanci yanzu ya Buhari bai iya ba a sake shi. Sau daga akwai jam'iyyu ba iyaka, akwai PDP wa uba jam'iyyu da kuma wani bai sau daga. Duk azo ai sai ta gara saboda ga kuma Najeriya sun kunta bai kinan ba
da haka bacin abewa matasa dama a ce ko masu jini a jikarsu abin nan bai taso ba kinan.
To in ka kalli ai ka san ne ba za ka manka ba, domin dai in ka dai ne muke jigawa duk wanda ke sama ana ga jigawa matashi ne kuma ai mun yi muke an gani an ga kuma matasa kuma an gani.
Daga da shawarar Obasanjo ta kafa sabuwar rundunar siyasa domin tsaya alƙiblar shugabancin demokradiyya a Najeriya kuwa, ko da yake tsohon ministan harkokin waje na Najeriya ya amince cewa dagulewar al'amuran mulki ne suka sababa waɗannan kiraye-kiraye, amma sabuwar rundunar ba za ta kasance mafita ba.
Lokacin da ake cewa PDP ta jam'iyyar barayi ce kaza 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 na PDP, lokacin da ya ba PDP ko ya ba ta ko bai goyi bayan Buhari ba. Saboda haka ni a cikin dama na ce ba in zane na PDP, shi PDP shi ruwa sai ta takwas ya fi shi batta na ce ba in zane don mun gasa na san tarihin mutane da yake ɗan adam mutum ne mai gaggawa ya tafi ya fi Buhari yanzu ya zo ya ce kuma abin ba zai ba magana wani ɓangaren sa tafi kaza kaza ba ya cikin tsarin siyasa don magana shi ne ina za ka je a rayuwa inda ce ba kalubale ka gyara ko a gidan ka kai ga kalubale ka san nan ka sace mai tarihi mai alfarma daga Allah ta ko'ina akan nemanta illa shi ne mafarci shi ne yake kawo koma baya.
Alhaji Sule Lamido kenan tsohon ministan harkokin waje na Najeriya wanda ke neman jam'iyyar PDP ta bashi takarar shugabancin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 10:19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A cikin shirinmu na wannan makon zamu duba yunkurin gwamnatin Najeriya na shiga jerin kasashen Afirka da ke fitar da kayayyakin amfanin gona zuwa sauran kasashen duniya. Tun a watan Yunin shekara ta gabata ne Najeriya ta kaddamar da wani gagarumin shiri na fitar da doya zuwa kasashen waje. Shirin da ya fi mayar da hankali akan kasar Amurka da wasu kasashen Turai. Sai dai wasu 'yan Najeriya sun soki shirin inda suke cewa gida bai koshi ba an kwashi abinci ana fitarwa da shi waje. Amma kuma idan aka duba bangaren manoman doyar a ganin su wannan yunkuri ba karamin ci gaba bane gare su. Jihar Nasarawa dai na ɗaya daga cikin manyan jihohin da ke noman doya a Najeriya, wanda hakan ya sa wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta ziyarci wata kasuwar doya a jihar.
A nan ina kasuwar doya ce da ke garin Agirago a jihar Nasarawa. Kasuwar doya ta Agirago dai kasuwa ce da jama'a daga ciki da wajen Najeriya ke kwararowa don sayen doya da akasarinsu ake nomawa a jihohin Benue da Nasarawa. A yanzu haka ina tare da wani dattijo da ke sai da doya a kasuwar da ya shaida mun yadda harkar tasu take.
Alhaji Isa Ibrahim. to harka da alhamdulillah mu gode wa Allah tun da shine muna ci muna sha muna sutura ciki muna danke wata ciki to alhamdulillah mu gode wa Allah
babu kamar ƙuryar doya daya wato guda 100 kenan yakan kai nawa
eh to manya manya gaskiya yakai 500 guda da yakai 500 eh ko da yakai 250
ga motoci manya manya wato trailoli kamar a rana guda nawa ke zuwa dan sayan doya anan
da yake da yanzu Allah kan muna wani juyi juyi shine mai mahaura yayyawa ba aka fada wallahi wallahi muna yin mota wannan guda 50
a rana kenan
insha Allah amma yanzu da kyar muna so mu 15 ko 20
amma a ganin ka me ya janyo maka
rikici rikici game da wasu abokanin mu masu makiyaya suna danta da muna kani da muna shuka doya da kaka ka gane ko yanzu sai damina sai ruwa ya hwadi muna shuka to kuma ba ta yi albarka amma da muka shuka da kaka insha Allah wallahi muna ji dadi shi ba kadan ba amma mu shuka da damina to zuwa wani lokaci ma ruwan ma ba za ta yawa ba sai doya ta mutu gaba da in sun iya ka muna wahala
yanzu gashi gwamnatin tarayya tana so ta rika fitar da doyan nan kasashen waje don samun kudin shiga a ganin ku shirin ya dace
eh to a gare mu cin gaba ne amma kuma a guri mu mono mu cin gaba ne amma talaka gaskiya wanda baya noma ba zai ji dadi ba
saboda me
dalili wanda na ce maka a ce miki haka sibila da doya da aka yi wada shi zuwa waje talaka ba zai iya ci shi a dadi ba in ba manomi ba mu muna iya ci doya amma da yake muna noma ne yanzu to ci shi wanda muna ci ku fakwa ci shi haka ko kuna ci yawa alhamdulillah
kana nufin doyar za ta yi tsada kenan
a za ta yi mana a da mun diya zuwa waje ba tana tsada ba tana tsada
amma kana ganin kaman duk da yake ka fara bayani an samu raguwa akwai faduwan doyan bisa ga lokutan baya da suka gabata
a sai ta haura dai sai ta haura ta haura dai ba dai faduwa ba ta haura
amma kuna sayar wannan kuna samun riba
to da ci ba riba mun ba zo nan ba riba ba samu zo nan ba
to a kalla a ce a cikin rana ko kuma a wata ko kuma a sati guda a kalla kuna samun kamar riba nawa
eh to riba ka san mu wani lokaci mu ba zamu yi lissa ba sai ku yan makanta amma mun manomi ko dan kasuwa ya samu na ba yanzu ma zuwa ku na mun ta doro yanzu sai ba ku doya ka gane ko to zan sa shi lissafi ba zan sa shi lissafi ba
akwai matsalolin da kuke fuskanta wato a fuskan kasuwancin ku na wannan sana'a ta doya
to sai ka kudi bai shi mu bai kuma gwamnati ba su ba mu kudi kuma ko na bu kuma sahada da gwamnati ba su ba mu kuma muna nema
idan aka ce ka ba gwamnati shawara kan yadda za a fitar da doyar zuwa kasashen waje me zaka ce
to hanya wanda za to me mazan ci yanzu hanya me za bi tunda ban shina mako ba tunda kuma ba za a ce mini wani abu ba ku je ku zo ni ma kun moto ku na kawo ku zo ku ji ni baki na kuma haka ba eh sai zo
amma duk wannan lokacin su gwamnatin tarayya ba su tuntube ku a matsayin ku
ba su zo muna ko ba ba su zo muna ko ba ba su zo muna ko ba sai dai magana wanda muke yi na in ta doro in su ji ta kila za su dai muna wani abu kada to manomi ko zai san wani cewa hanyar wanda zai yi harfi da doya zuwa waje in ba wani dan makanta ba manomi ba zai iya ba manomi ba zai iya ba hajiya
tattaunawa Zainab Babaji kenan da wani manomin doya Alhaji Ibrahim a garin Agerogu a jihar Nasarawa sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa inda zamu daura akan wannan batu idan Allah ya kai mu yanzu a madadin Zainab Babaji da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa a huta lafiya
to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Sakon farko ya fito ne daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi jihar Bauchi Najeriya
yace Allah ya sa ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kai jihar Nasarawa ya zamto ziyara mai amfani wanda zai kawo ƙarshen duk wani rikici na kabilanci da addini a daukacin jihar da fatan zai koma gida lafiya. Sai sako na gaba yace assalamu alaikum BOA Hausa. A gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ta gaggauta daukar matakin magance matsalar karancin man fetur da muke fama da ita a Najeriya. Ganin yadda abun mu talakawa yake shafa. Daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir shugaban kungiyar muryar talakareshin jihar Filato da Balan Vice direban tanka Jos. Sai sako na gaba yace Allah ya sa amincewar da shugaba Buhari na Najeriya yayi kan matakin zaburar da kamfanonin cikin gida dan samarwa da matasan Najeriya ayyukan yi. Muna fatan wannan mataki zai rage matsalolin rashin aiki da matasa ke fuskanta a Najeriya. Wasikar haɗin gwiwa daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista Choli da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare da Umar B. Wadubo Wuro Bridge. Sai wani sakon yace yau ce ranar yaki da yiwa ƴaƴa mata kaciya na duniya, amma sai dai kash abin takaicin har yanzu a wasu ƙasashen mu na Afrika ana yiwa matan kaciya wanda daga ƙarshe yake haddasa musu tarin matsaloli da cutuka. Saboda haka nake kira ga shugabannin mu na Afrika da su tashi tsaye wajen ganin sun magance matsalar yiwa ƴaƴa mata kaciya a ƙasashen su. Gyara kayanka dai ba zai zama sauke mu raba ba. Daga Yakuji matar Ahmad Abacha Macina Yobe. Sai sakon karshe daga Abubakar Kawu Girgir daga jihar Yobe yace assalamu alaikum BOA Hausa. Tabbas a yankunan kasashen mu na Afrika har yanzu bata sauya zani ba wajen yiwa mata kaciya musamman ma a yankunan karkara na kasar Najeriya da Niger. Ta haka muna fatan masana za su yi amfani da wannan rana ta 6 ga watan Fabrairu da hukumar Majalisar Dinkin Duniya ta ware na tunawa da yin kaciya wajen wayarwa da iyaye da al'umma kawuna kan illar wannan matsala. Madalla kamar yadda kuka ji yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin yaki da yiwa mata kaciya kuma a shirin mu na dare muna son mu ji ra'ayoyinku akan wannan batun. Yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Lauyoyin shugaba Donald Trump sun ba shi shawara kada ya daina zauna yayin wata hira da mai bincike na musamman Robert Mueller kamar yadda jaridar New York Times ta rawaito. Yan kwamitin bincike na Mueller sun riga sun tattauna da jami'ai da dama a fadar shugaban kasa ta White House da kuma wasu da ke da hannu a yakin neman zaben shugaba Trump. A wani bangare na binciken da ake akan zargin katsalandar da aka ce Rasha ta yi a zaben shugaban kasa Amurka na shekarar 2016 da kuma duba ko watakila shugaba Trump ya karya doka wajen kura tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey. A halin yanzu kuma gwamnatin shugaba Donald Trump na Amurka ta ce za ta bar kofa bude don yiwuwar ko za a gana a tsakanin mataimakin shugaban kasar Amurka Mike Pence da jami'an gwamnatin Koriya ta Arewa idan sun hadu a wajen wasannin motsa jiki na Olympics da za a fara a wannan makon a Koriya ta Kudu. Sai kuma Afirka ta Kudu inda za a dage shirin da aka yi na gabatar da babban jawabin shekara-shekara na halin da ƙasa ke ciki da ya kamata shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma ya gabatar GB Alhamis idan Allah ya kai mu, abinda ke ƙara tsananta matsin lambar da ake wa shugaban ya soka daga karagar mulki. Shugabar Majalisar Dokoki Baleka Mbete ce ta bada sanarwar ta jingine gabatar da wannan jawabi. Barkewar wani rikici kabilanci a arewa maso gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya yi sanadiyar halaka mutane sama da 24 da kuma kona ɗaruruwan gidajen ƙurmus.
To masu sauraro a nan za mu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Jarmai da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Dan, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.